Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM, sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da su hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan kuma za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
To kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 25 ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara magana akan umarnin raba albashi da kishiya.
Haka yake Zara'u, muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau za mu koma wajen wakiliyar sashen Hausa, inda ta gayyato mana baki zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan za mu zargi filin kwalamarmu.
Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Wato kace da tabar kudin
kace da amma kin sani ne a zaman aure akwai magana ne kautatawa.
Ai wannan kautatawa ce wakiliya. Shin yayin waje da ace na dauki rabin albashi na mika?
A'a, bai waje ba. Idan har ya fito da wannan magana, ni ina ba wannan yarinya shawara ko mata shawara cewa ai lokacin da zaka fara aiki na akwai jijinya na yayinta. Da yayyeta kuma da mun ai bai fito da wannan dokan ba. To shikenan da wuya kuma kiga an yi jijinya na daukan aiki tsakanin mata da miji. Zaki da iyaye sun sani ko kuma ɗan uwa sun sani ko iyaye ko iyayenta, sai an koma da wannan matsalar cikin wannan gida.
Wato da nan
gurin bangaren iyaye, to ga fa abin da ya bijiro da shi, to sai a zauna a magana akai. Amma gaskiya ba inda daga hankali da basirar dan adam da zaman tunanin mu irin na zaman da cewa da addinin da al'adun mu ma ba inda wannan abu zai samu kafan zama a cewa dole mace in ta fashi albashi sai ta raba ni.
Ko kuma kina sana'ar kila kin sai da dan buhun shinkafa kike ce to ki raba kike ba wacce.
A'a, duk ba inda aka samu wannan hurumi, ni akwai wata ƴar uwa ta wacce ba ta aiki ita ce uwar gida. Aka auro mata amarya. To ita uwar gidan da sai amaryar ta fara haihuwa, ita amaryar tana aiki wanda ba ta aiki. Sai ta fara haihuwa ita amaryar. Sai ita ƴar uwar ta wacce ta tausaya mata in za ta fita wurin aiki ga goyi. Ga daga niyan yarinya ga wanda sai ta ce kai wancin din dan Allah in zaki fita duk wani abin da kika san ina tana bukata. Ba mutum ne ce ba, ba ita amaryar ta roƙa ba, ita ce kawai saboda tausayi irin na yaro. Ta ce ki rika ban min ita, ni ina zaune gida. Har ki je ki da ina zaune ya ke ban min ita. To ana yin haka ba ta taba gaya min mutum ga abin da uwar gida take min ba. Ita kuma uwar gidan ba ta je ta ce miji ka ji abin da yake, kin ga duka suna yi da kanta.
Wato ne akwai irin wannan mata har yanzu ta nawa da daga
da. Ana samu wannan na ga mini a yi. Sai ita amaryar kuma cikin tunanin kanta. In ta kwashi albashi sai ta ce to yaya ga wannan. To kuma insani ma amuriyar tana da wani kima, insani sai zama ba uniform ne ba. Misali ce duk wata ina ba da 2,000 ba zai zama
ya zama albashi.
Abin da in wani lokaci ta siyi sun ta je kai shopping ita ma ta ɗan mata ce ga na ki, wani lokaci ta mata kuɗi. To kin ga kaman wannan ai ita amuriyar ita mai aikin tana yi cikin daɗin rai, ita mai karɓan tana bi cikin tana da ba cikin daɗin.
Kuma ga yaya an haɗa
kansu. An wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna daga baya shi mijin. Daga baya ne ya san wannan magana har sai da ƙara haihuwa sun yi wannan abin na faruwa. To kin ga wannan in ya faru kin ga an kirkiro da zaman lafiya a gida, amma gaskiya namiji ya ce zai kirkiro da dole ka kai ko shi ne duk ya kirkiro da dole ka bashi kaza. Idan ta fashi albashi gaskiya akwai nau'in zalunci a ciki. Kuma nau'in zalunci na abin kullo da shi a cikin zamantakewar aure ana samun matsala. Kuma shi kanshi kamar yadda malama ta faɗa, girman shi zai dinga laurawa idan ta da masauran kitan jama'a. saboda haka gaskiya wannan abu da aka bullo dan kin san wannan abu sabon abu ne
to amma kafin ki sani zai shiga fara zagaye gari
to idan ne bai da mahalli kwata kwata a cikin zuciyar mai hankali saboda haka dan Allah mazalla suka yi tunani akan wannan suke kintiro wannan abu su dakatar da wannan al'amari kin kafin ya gurbata mana zamantakewa da rayuwar mu
to malam a duk irin tattaunawar da mun fuskanta inda bangaren da za a ce maccen ne za ta bada nata albashi a raba da ita take sha to akwai kuma ɗan sawan da zaka ga su kuma sun ce wai tunda ita tana aiki ko tana sana'a tana samun kuɗi shi zai tambaya nawa ne albashi 30,000 na 25,000 ne ce to shikenan zan dinga daukar 25,000 a cikin na kuɗin na ba kishe ki ko kuma ke zai ke kima ki farashin shin shi ma irin wannan ya kake gani
kina nufin shi a nashi
shi a nashi dukiya yanzu ita na da sarki to amma ba wanda abin da suke samu ita ma ɗaya kishin da ba ta aiki za ka ci wannan kudin ne ga mata amma fa da baya sai dai aurewa
eh to ai wannan ba matsala in dai har shi ne cikin kuma kudin shi ne ya dauka yace zai ba wancan dama nauyi ne akan shi to amma in ya ba wancan ita kuma zai nufin ba zai ba ta wannan wuce
ne ta aiki nata ita ma wajen kare wani barazana ya shiga
shi ma duk da wannan gaskiya bismillah ba daidai bane
har sai idan zai raba bi ne ba
su yawa ai aure a wato abinda muke kuskuren da ake ana yin shi kan nishadi ne kan soyayya ba dauki aure kan cewa ibada ne ake yi ba in ibada ne ko abin da kake ibada ne akwai ka'idoji da ka gicciya in dai zai adalci in ya dauka ya ba wance to dole ya dauka ya ba wannan maganan tana aiki duk abin da take samu da yaddan shi take yi
haka
kuma ba a ce din tana sana'a ta dibo kudin ta ko ta kawo mashi abin da ta ga dama za ta yi da kudin ta taimaka insani ta mashi ta yi a gidan wannan fa lillahi ita za ta samu lada amma in har shi da nauyi ke kan shi ce zai cire ya ba daya kishiyar don wannan tana yake hana ta to bai adalci ba kuma ba daidai bane yawwa ba daidai bane
zan iya ƙara bada wani misali kamar dai akan wannan batun da muke yi na namiji ya ce ko mace ta raba da sauransu wani lokaci akwai mazajen da dalilin da yasa suke irin wannan abun a nasu fahimta wani kila bai da aikin yi ko ya rasa aikin yi irin rayuwa ya mai tsanani so yana neman mafita to waye zai je ya ce a dora ma wannan nauyin yin farar daya ya yadda ya dauka babu sai mace saboda yana ganin ita karkashin shi take kuma a tunanin shi dole ta mai biyayya to a tunanin wasu mazan kamar biyayya da ake cewa mace ta yi akan duk abin da aka ce mi ta yi ne dole ta yi shi kuma addini ba haka bane akwai abubuwan da an yarda mace ta ma namiji biyayya matukar ba su sauka daga layi na shari'ar addini ba akwai abubuwan da su kuma da yanda kake so mace ta yi babu in babu hormone da za ta yi wannan addini bai ce kai ba ko bai dora akan ta ba za a ce ba kamar yanzu wannan babu inda akai magana addini cewa idan kina da abokiyan zama in Allah ya hore miki wani abu ko gado aka baki ko aikin ki ne ko wani ya miki alheri
ko
sana'a kike dole sai kun raba babu inda akai wannan magana saboda haka idan namiji ya kawo bai da hudubi addini
to kuma ko an fara
ba laifi bane baki a cikin zulubi
ko an fara an yana iya daurewa ko kuwa dai
dama irin wannan baya daurewa za a iya farawa daga farko ana yi ne ana Allah ya sa a zuciya saboda za ta ga ita ce wahala ta dauki kuma dukiyarta ta bada sannan ita kuma ɗayan mata ita take so ta hankalin ta
haka
ke ma ya kamata wani lokaci mata mu muke da matsala idan namiji yayi wannan ke kin san zalunci ne ki fito gaba ga ki faɗa wani wannan da ka faɗa ba daidai bane kuma ko ni ce nake aiki ba zan so ka ce abinda na karba ba ko na sana'a mu raba da abokiyar zama ni da ita alheri tsakanin mu ba sai ka shiga ba za mu iya taimaka ma junan mu idan yanayin fahimtar da muke da shi a tsakanin
ai ko wannan za ta ji dadi
to ya kamata mata mu rika ma kan mu fighting to mu muke ba maza dama suke gora kawunan mu yanda ransu ya zo wancan da nake cewa zan bada misali miji ne da matan shi shi ya zo baya aiki yazo ya ƙara auro wata su biyun da suke aiki sai ce idan aka kawo albashi kowa za ta raba rabi rabin nan za ta kawo in ta kawo rabi rabi sai dauki rabin ɗayan ya ba ɗayar ta uku rabin ɗayan shi yasa a jigo shi kun ga wannan zalunci
wato yana nufin kowa sai ya samu dama daidai
ya samu dama daidai kuma waɗanda suke fita su yi aiki suna nan suna yi kuma bai wai dauke musu wani abu wanda za a ce yana taimakon su akan aikin
ba kenan dai matan da ya aura su suke auren kansu kuma suke aura mishi da uku
kwarai da gaske
kwarai
da gaske kwarai da gaske duk wani abun damuwa dama zai gaya miki tunda kina aiki shi ba zai miki takalmi ba ba zai sai miki duk kananan dai abubuwa wanda abinda kawai yake yi a gida shine abinci shi ma ba wai wani abinci irin wanda aka ce a a rinka yi ba, misali a ce kamar balance diet ba irin wannan ba,
kai abin da ya samu
kun ya da masara kun dinga cin tuwo kenan, gobe in shinkafa aka bashi kyauta kun dinga ci har sai ku tafi ta kanku abin da yake yin kenan, sannan kuma wannan kuɗi in aka kawo shine sai a raba, ya ma zama kawai ka'ida.
To kuma ga mace tsoron saki,
to ita kuma tana tsoro kar a sake ta ta dawo gida kila a ce auren ya mutu, wasu kuma soyayya ke sa su su ba sa iya cewa a saboda kar mijin sake su ba sa so ya zama sun rabu da shi, akwai wasu ba wai tsoro bane na gida ko da mijina ba, soyayyar su ne su ba sa so su rabu da mijin su, amma dai kuma menene dalili, ni dai ina ƙara jan hankalin maza gaskiya din namijin da yake so mutuncin shi ya dore ya kauda idan shi akan abin da matar shi take da shi, saboda akwai namijin da na gani da kunne na naji yana faɗa matata tambaye shi ya maganan ci bane yace dazu yara nawa naga sun shigo su yanzu kankana take na zobo irin na yara da ake da goma a kofar gida goma goma, amma yana nan yana lissafi saboda haka tunda har zo an sayi zobo shi ba zai bada kuɗin ci bane ba, dole mace ta raina ta, saboda shi kanshi zobo nan da kake faɗa ba daga kawai shi yake hada kanshi ne da kuɗi, za ta je ta siyo ta zo ta hada da kuɗin labor ta da ne sai an siya wani adadi sannan riba zai fito, saboda haka dan kaga an zo an sayi zobo ka kamanta akwai kuɗin tuwon zobo, akwai kuɗin suka, akwai kuɗin kaza 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 da sauransu, so irin waɗannan abubuwa ya kamata maza gaskiya su dinga kokari wurin kauda kansu akan shi dan mutuncin su ya ci gaba da dawowa tabbata a zuciyar matan su.
Tarne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
Maza su ji tsoron Allah bayan zaman duniya akwai na lahira, sannan mata amana ne kuma an ba ku kuma amince ci da sha da komai zafi. Akwai lokacin ina titin albashin mu 23,000 shi muke karɓa, wata kwaliki ta 23,000 ɗin tana transfer daga inda take zuwa da zai muka gama lissafi gaba ɗaya a wata. Sata ka shirin hukumar shari'a
ta tsara bindi,
sannan ga abinci za ka wani za ka ce titi ne ka fito tun 7:30 sai 2 ko ba komai dole za ka ci abincin rana. Wai mijin ya mata lissafi kananzir na rushu da ake yi zai ita za ta sayi, sabulun wanki da na wanka ita za ta sayi, takalmin yara na sosai da sosai mata mai girma ita za ta dangaki,
wanda ko da ba ta cire kuɗin mota za shiga ba ta tare da komai ba kenan.
Sannan in suna da tausayi da imani wallahi aiki muke, amma wai dadi ke ga aikin wallahi ba mace da take ta yi kwance gida cikin AC
haka ba,
kawai ta ci dadi ta wanke goma ta tsoma hansa, amma kina wahala kina aiki, kina da fadan uwa, kina da iyaye, kina da wasu bukatu, akwai kina da kanne,
ga ku da biki mata ga anku,
to kana da ƴaƴa da kake mawa da ƴan uwa, amma duk wai namiji ba zai kalla ba sai ya dauke lalurar da Allah ya dora mishi dora yake, kuma abin da yake so su gane shi ne fa wallahi da take kyautata ma iyali gurbin samun ka,
kana
tauye iyali Allah yana tauye
ni, mana Haruna ma haka yake faɗa ko shin Haruna,
to example zaki ta ji kala kala da za su baki mamaki, wani zai ce miki wai har shi kanshi har shi ka shiga abin da ya dora ne kayan sallan shi akan ki ne, wallahi kan
an da juya da matan ki aure mazan ki ne dai,
kuma dalili daya an miki
taimako sadaki ne dai ba a biya,
wai an miki taimako wai an baki pass din nan da aka baki
nan
shine za a dogara akan shi, kuma tunda muna son aikin ko yayin shi freedom financial freedom yana da daɗi an san muna so, su zai an ce ko ki ba aikin ko ki kaza, mun fara ne kawai wasu ba wallahi dan sakin ba don wannan mun sai a ce to sai ki ji mace wallahi karshen ta katsar wajen ko sisi ba ta tashi da shi a hidiman ƴaƴan da nija, to wai kuma wani kina zane zai ce a sai kin ba kishiya kuma sai za ka bayar din, saboda kai baka da shi mijin bai da shi
an tarihi ne gaba an aikin ya
gudu kin gane
an zama duka bawan bawan
kila gidan iyayenki ai wasu da gangan suke yi mazan da sani
to
ko yaya ne gidan nashi ne bi ko da bi da aikin bai da shi abinci dan rufin gidan shi ya tana gidan iyayenki
haka ne
kila din su kike ga kuma ga ba ki da madaki
ai ko da ɗakin ma an ce gidan miji ai ya fi gidan uba
to ki ga musaka
shi duk wanda na zalunta ko bai ce wata Allah ya saba Allah fa zai gaggawan saka masa to mu ji tsoron Allah idan muka sa zalunci a gaban mu alkan mu ba zai yi kyau ba so matayen mu ba sun mokaya bane ba dabbobi bane Allah ya hada mu da su ne dan mu ji dadin rayuwa ba dan mu bautar da su ba ba bayi bane so abokan zaman mu ne abokan shawaran mu ne so mu rike su hannu biyu mu yi rayuwa da su ta yanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta mu sai mu ga rayuwar yayi mana kyau in ko muka bi yanda shi dan yace to fa kullun zamu dinga kasancewa ne cikin kunci
haka Fatima ki ba ya shawara ya mata wanda suke gidan mazajen su wanda irin wannan abin yake faruwa da su ya za su samu mafita wanda yake su sauka
to kamar yadda dai kowa ya sani cewa ƴa mace tana da wani irin zuciya mai launi wanda idan ɗan namiji zai biye da ita hanya ta hankali da lallashi za ki ga komai da komai zai tafi daidai kuma kamar irin wannan abu da ke faruwa idan namiji wannan abu ya bullo a gidan shi har yana son sai ya yi bazan sun din matan shi waɗannan wannan ba tana aiki waɗannan ba sa aiki akwai hanyoyi masu sauki wanda zai saka ma kowa kwanciyar hankali da farin ciki ba sai ya shiga cikin haƙƙin mata ba kafin ba wannan yarinya shara zan ba da wani misali ne wani gida na kusa da ni wanda na sani uwar gidan shi tana aiki sai ya auro mata biyu wanda ba sa aiki to a kowane lokaci sai kika ana samu akwai bambancin rayuwa tsakanin su
haka
to hanya mafi sauki wanda wannan namiji mai tunani yayi shine sai ya zauna da uwar gidan shi wance in kin ga abin da ke faruwa ki Allah ya azurta miki ya azurta ki ya miki baiwa kina aiki ina son zan bullo da wani abu wanda sai kin yi hakuri ki taimaka mun zan nema ma wa'annan guda biyu sana'a ke kuma sai ki ci gaba da aikin ki shikenan ta ce kamar ya yace zan siya ma wannan furis ta rika yin abubuwan ruwa da sidiris ita kuma wannan zan siya mata injin nika aka zauna aka yi wannan shawara yako siya musu sai wannan tana wannan sana'ar ta wannan tana injin nika akan sanin uwar gidan da kuma amincewanta to kin ga yanzu wannan ko gaban wani irin malamai aka je da hankali ne da tunani da basira ne kin ga a cikin su su uku ne bai cutar da kowa ba
kuma
ya kashe kishi a tsakani sannan kuma ya dole soyayya tsakanin su yanzu ba ki ga
yarda
waɗannan guda biyu suke nuna ma uwar
gidan ba wato
kuma ya ba hanya mai sauki ya gudanar da tafiyan gidan shi cikin sauki wanda ba a samu tashin hankali ba sannan kuma shawarar zan ba ƴaƴa mata wanda suka tsinci kansu cikin irin waɗannan al'amura ba shi ruwa su rika yanke hukunci a kansu tunda kowa yana da na gaba da shi a matsu manya ga matsalan da ya faru a cikin gida yaya ne zan bullo kada a matsu kawaye ka a tsamatsi wani social media a matsu manya ga abin ya fi da ya fi tun da dama ki mu kanmu nan da muke da shekaru muna cikin zaman aure sai ki ga wani abin ya bujiro wanda ya fi karfin tunanin ki
haka
ya fi karfin kanatun ka da hankalin ka duk ba ka yi control ka zauna ka yi tunani sai ki ga komai ma ya faru na ban mamaki to da Allah sai su matsu manya su ta ina za su bullo mu wannan al'amari su kuma iyayen mu maza a cika wani jin tsoron Allah akwai hanyoyi masu sauki wanda za ka rufe kwantar da hankalin mata ka zauna lafiya ba sai ka cutar da wata ko ka azartar da wata sannan za su koma daidai ba sannan kuma shi Allah subhanahu wataala da ya halice mu ya riga ya ba kowa arziki baka isa ka azurta wanda Allah bai azurta ba baka isa kuma ka talauta wanda Allah bai talauta ba duk wani maganar rabe-raben albashi da sauransu wallahi wannan in kana bata in wancan Allah ya riga ya mata kashin arziki ba yanda za a yi ka tauye ta musamman ma in ka zalunce ta ne ita kuma wanda ake ɗauka a bata ɗin ba yanda za a yi ka azurta tun da cikin zalunci ne da fatan ubangiji Allah ya sa duka mu gane ko mu gyara
kuma nan da shi ko akwai shawara da zaka ba ƴan uwanku maza masu irin wannan halin
shawara na shine dai komai za a yi ibada ne a wurin nan sannan duk wani hukunci da zaka dauka kai tunanin cewa fa an kai ba daidai ba Allah zai kama ka nauyi ne Allah ya dora maka in ka san ba zaka iya ba dama ya fada kar kai aura an har kai da kai to duk points kaidoji na auren nan kunce-kunce su dole ka bi su ya zama maka dole in kai ka bi huduban shedan to fa zaka rudu da Allah kuma maganan da kai na maganan zalunci da rashin adalci in har kai ma mutum kai ma mata a cikin duniyar nan kankan mutu wallahi za ka gani Allah zai fara
Yanzu kuma sai filin kwalamarmu daga Kumasi, inda wakiliyar sashen Hausa Hawwa Abdulkarim ta gayyato mana bakuwa.
Watermelon delight.
Wato kwallon kankana za a sarrafa.
Uwar gida na bukatun kwallon kankana. Idan uwar gida ta je kuma saya, uwar gida ta dan lura da siyan me mulmulallen kwallo.
Wato wanda kwallon shi dan shagide ba, wanda zai iya tsayawa,
wanda zai iya tsayawa idan ta yanka, za ta iya ajiye shi ba tare da ya bilkide. To uwar gida na bukatun ta lura da wannan. To idan uwar gida ta nemi kwallon kankananta, uwar gida na bukatan lemon tsami, za ta nemi shi ainihin kwallon kankana. To akwai wani abu da ake kira grenadine, to shi kuma a cikin kwalba yake,
akanti
ake sayar da shi.
Idan kuke kasuwa,
to idan syrup ne, kin gane, idan uwar gida ba ta da shi, tana iya yin nata a gida. Ma'ana uwar gida za ta saka sugar a wuta, sai ta zuba mishi ruwa, idan ya nuna ya narke, sai uwar gida ta nemi kala, jan kala, sai ta dan zuba mishi. To kin ga, in ya nuna ya nuna, ya zama uwar gida ta samu syrup din ta kenan, mai jar kala.
Wato irin kayan ne da ake sayar da irin wurin masu sayar da kayayyakin abinci, haka ta dauko dan dan diga a cikin wurin
sayar da kayan abinci. Yawa sai ta ba ta dan ba, yanda ya tirarren ja dai muke bukata, yanda in ta kara akan ruwan kankana zai tura shi ba shi ja. Kin gane,
to kalan kankana kenan, ruwan kankana za ta saya.
Yawa shine ja, kin fahimce ni, shine ja za ta saya. To idan ga tayi na ta
kawan tayi galura kenan,
tayi galura kenan. To uwar gida na iya yin galuran ta, amma ba tsami. Kin ga, daga sugar sai kala sai ruwa, idan ya nuna sai ta sauke shi. Amma an fi so ya dan nuna, ya dan fara dan danko, amma kai ya fara danko,
haka
kin fahimce.
To inda ma sugar ya fara narkewa,
sai dan danko din kika wace, kuma ya danko da yawa,
haka
ya zama na dai rushi ba
ruwa ba, ya narke gaba
daya, to ya narke. Yawa, to haka kai na ta. Idan kuma uwar gida na da
halin
na kanti, to sai ta je kasuwa, za ta ganshi cikin kwalba, sai ta saya. To idan uwar gida tana da wayannan abubuwa, sai tana bukatan kukumba. Shi kuma kukumba, saboda yanka da za a mai ne a dan jefa a ciki,
to za a yi kwalliya da shi,
za a yi kwalliya da shi. Uwar gida na bukatan kankara mai karfi da za ta faffasa ta zuba a cikin kwalbanta, da za ta yi amfani da shi ko kofi. To uwar gida na bukatan ina ba sanin halwaye, uwar gida na bukatan wani dan ganye haka da za ta dan saka akai, kaman ganyen na'ana.
To kuma za ta yi kwalliya da shi, ta samu na'ana haka.
Yawwa,
ta yi kwalliya da shi, yana da
dan kanshi. Yawwa, za ta dan kaman minti, sai ta dan watsa akai. Sai kuma uwar gida na bukatan tsinken tsotso.
To amma na yan gayin ne kenan,
tana bukatan tsinken tsotso. Idan kuma a kofi uwar gida za ta zuba su, kin ga tana bukatan wani dan tsinke mai lemon nan da ake sayarwa a
kasuwa. Shi ma na yan gayin,
shi ma yana nan a shago, ana sayar da shi kuma bai da tsada. Sai uwar gida ta sayi lemon nan da za ta zo ta
dora a jiki,
da ta tsikara a jiki. To idan uwar gida ta samu kwallon kankananta, sai ta zo ta yanka daga sama kaman murfi, ta cire kaman yadda ake cire lemu,
haka
sai ta yanke shi, sai ta saka cokali ko wuka, ta yi ta fafewa, tana ta fafe shi, ta fafe shi tas. Idan uwar gida ba ta da blender, abin nika da yawa a gida, to uwar gida sai ta nemi roba mai dan zurfi, ta nemi kaman muciya, sai ta yi ta tuke shi.
Wato bayan ta kwakwalo shi gaba ki daga cikin wannan kokon kankana, ba a san kokon kuma ya fashe,
ba a san kai ya huje kar ya fashe.
Yawa, to ta juye shi a cikin wani
roba, haka za ta yi ta zuba a cikin
blender, ta nemi
blender, tana zuba shi a blender, sai ta nike shi. Idan uwar gida ta nike shi, sai ta nemo abun tata, sai ta tace shi. Idan ta tace shi, sai ta nemi guri ta ajiye shi a cikin roba kenan. A wannan roba ne uwar gida za ta debo wannan kala, me kika kira shi ma?
Jan galura.
Galura, jar galura ta. Sai uwar gida ta saka kaman kofi daya, sai ta zuba a cikin shi ainihin kankana. Kin ga, idan aka yi dace kankanan mai zaɓi ne,
galura ne ya ji suga,
shi kenan, sai ta ƙara ba. Sai dai kawai ta ɗauki lemun tsaminta, ta yanka, ta matsa a ciki.
To, zai ƙara da wani ɗanɗanon
tsami,
kaɗan samu ga zaƙi.
Yawwa, to a wannan lokaci sai ta hautsina, ta hautsina, ta gama yin shi. To nan kuma, inda kwallon kankana
yake
yawa shi kuma sai uwar gida ta sashi a friji shi ma ruwan da tayi ta sashi a friji idan lokacin bude baki ya gabato sai lokacin da uwar gida za ta kai kan teburi ko za ta ba ma mai gida sai ta dauko wannan kwallon kankana sai ta nemi sukari sai ta zuba shi akan tire sai ta kifa wannan kwallon kankanan to zai kama sigari a bakin kwallon
bakin kwallon kawai zai samu
sigari zai samu sigari kin ga tayi wani dan kwalliya sai ta dauko shi sai ta ajiye shi sai ta nemi inda idan ta dora kwallon kankanan ba zai tangalta zai zauna daram har ta dauka ta kai to idan uwar gida tana gaba zai haka tana iya zuwa gaban teburi can inda miji zai ci tayi wannan idan kuma za ta iya dauka daga kitchen dakin girki to uwar gida sai ta dauko kankara sai ta zuba a lokacin da take zuba kankaran ta sai ta jejjera yankakken kukumba
to a ta ciki
akai akan kankara sai ta dauko wannan ruwan kankana da ta riga ta hada sai ta juye a ciki kin ga dama can yayi sanyi sannan ga kankara ya tara kin ga sai sha
kuma ga kanshi kolin kala nawa kin ga akwai na kankana ga na lemu sannan ga kukumba shi ma yana fitar da nashi kanshi
yawa ga kankana shi kuma wannan tsinke mai lema
kin
san idan kika zuba ruwa shi ainihin kukumban zai dan taso sai ka dan daidaice ta gefen shi sai ta tsikara shi sai ya dan jingina a jikin murfin a jikin ainihin kokon kankana sai ta dauko tsinke shi ma sai ta jefa shi a ciki shikenan Sesha
wannan sha'awa kuma abin kallo
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 amma kafin mu kai ga daukan wayoyinku ku shakata da wannan wakar ga kiran farko nan daga jihar Niger
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
alaikum assalam barka da shigowa zauren namu
to gaskiya muna muku godiya da bisa ga ainihin filin da kuke babu sai dai korafin mu a kowane lokaci ba za mu gajiya da gaya muku bana cinye muna filin da kuke yi
Assalamu
alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garo ne radio da ko da kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa a gurguje ne muna jin ka.
To a gurguje gaskiya al'amari ya kamata a ce shi dai nauyi ne idan ka dauka ka san yadda zaka sauke shi. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyati. To ranar gobe da ba duk sai mun amsa tambayoyin da Allah zai bada akan iyalan mu da Allah ya ba mu abin nan kiwon su. Da haka irin wannan al'amari ya kamata a ce ko me zaka ka tabbatar da cewa iyalan ka hudu ne idan uku ne ka tabbatar da cewa nauyi ba yana kanka duk abin da zaka yi ko tana aiki ko ba ta aiki nauyin ka nauyin su yana kanka domin ai shi kanka aure ibada ne idan ka dauka ku ibada ne sai Allah ya taimake ka akan shi. Ina muku fata alkari Alhaji Musa Garo a tashi lafiya ba lokaci.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa. Masu sauraro da alama dai da wayan Alhaji Musa muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku. Jama'a kasance lafiya.
Sanan arewa ba ilimi talaka